Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 29 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta ɗage bada agajin jin kai a jihar Borno, Najeriya, har sai an inganta matakan tsaro a yankin. A ranar jiya, Alhamis ne ya takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat. Hillary Clinton ta yi jawabin amincewa da zamowa ya takarar jam'iyyar ta Democrat ɗin. Jim kaɗan da jawabin amincewar da ya takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi, sai kuma 'yan ƙasar Vietnam suka nuna zaƙuwarsu da wannan batun zaɓen shugaban ƙasa na Amurka.
To, kanin labaran kenan. Kamar yadda kuka ji, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta janye ayyukan jin kai a jihar Borno, arewacin Najeriya.
To, ina ganin wannan mataki da aka ɗauka kamar wani abu ne da zai mai da hannun agogo baya.
Za ku ji cewa yau tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta amince da zaɓarta 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a hukumance.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States.
Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Alina tafi da shirinta na lafiya kuwar jiki, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta ɗage bada agajin jin kai a jihar Borno, Najeriya, har sai an ƙara inganta matakan tsaro. Daga wannan matakin ya biyo bayan harin kwanton bonin da aka yi wa ayarin majalisar ne a jiya Alhamis, wanda kuma ba a san ko su wane ne suka aikata wannan ɗanyen aiki ba. Hukumar jin daɗin yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, UNICEF, ta ce an jima mutum ɗaya daga cikin ma'aikatanta ciwo, shi da wani ma'aikacin kwangila na hukumar, wanda yanzu haka suna wani asibiti suna jinya. Sai dai hukumar bata bada cikakken bayanin yadda wannan lamari ya faru ba. Yadda wannan tawagar ta tafi Borno ne dauke da kayayyakin jin kai daga garin Bama zuwa babban birnin jihar wato Maiduguri, inda nan ne tungan 'yan Boko Haram din. UNICEF ta ce za ta kai kayayyakin ne domin ko ana matukar bukatar su a wannan wuri. Ta ce wannan harin ba wai ya shafi ma'aikatan hukumar ta UNICEF bane kawai, a'a, hatta su kansu waɗanda suke sansanin 'yan gudun hijira ya shafe su, domin ko suna cikin halin oni yasu, kuma hakan zai kawo tsaiko wurin kai waɗannan kayayyaki. Ƙungiyar likitocin nan masu ba da agajin kyauta da ake kira Turanci Doctors Without Borders sun yi gargaɗin cewa mutane sama 500,000 ne a jihar Borno suke buƙatar taimakon gaggawa. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Da daren jiya Alhamis ne 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi jawabin amincewa da zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyarsu ta Democrat. A cikin jawabin nata, ta buƙaci Amurkawa su haɗa kai domin fuskantar ƙalubalen da suke gabansu. Ta ce yanzu zaɓi ya rage gare mu, na ko dai mu haɗa kai domin mu tsira tare ko kuma mu yi akasin hakan. Waɗannan dai su ne kalaman Hillary Clinton a jawabin ƙarshe na daren jiya da ake kammala taron jam'iyyar ta Democrat a Philadelphia. 'Yar takarar, wadda 'yar shekaru 68 da haihuwa ce, ita ce mace ta farko da ta taɓa samun damar tsayawa takarar shugabar ƙasa a ƙarƙashin jam'iyya, wato ɗaya daga cikin fitattun jam'iyyun ƙasar su biyu. Hillary Clinton dai ta yi nasara ne bayan da ta doke babban abokin karawarta Senator Bernie Sanders a zaben da aka yi a matakin farko na jiha-jiha da kuma na shugabannin jam'iyya. Sai dai duk da yake Sanders ya nuna goyon bayansa ga Hillary a cikin jawabinsa a wajen wannan taron, wani babban kalubale da za ta yi karo da shi shine zawarcin magoya bayan Sanders ɗin, waɗanda suke cewa ba za su goyi bayanta ba. Hillary ta yaba wa Sanders game da manufofinsa da kamfe ɗinsa, inda ya mayar da hankali kan halin da matasa ke ciki da kuma damuwarsa wajen ciyar da tattalin arzikin kasar gaba. Ta ce, "Ina faɗa maka da kyakkyawan lafazi cewa mun ji abin da ke damunka, kuma abin da ke damunka shi ma yake damunmu, domin damuwarka damuwarmu ce."
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jim kaɗan da jawabin amincewar da 'yar takarar shugabancin Amurka ga ƙarshen tutan jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi, sai su kuma 'yan ƙasar Vietnam suka nuna zaƙuwarsu da wannan zaɓen shugaban ƙasa na Amurka. Kamar dai tsofin abokan gabarsu Amurkawa da yawan 'yan ƙasar sun rarrabu a kan kowane ne ya fi cancanta su mara wa baya game da wannan zaɓe. A ɗaya ɓangaren, wasu na goyon bayan Donald Trump, wanda yake nuna ƙyamarsa da yunkurin da ƙasar China ke yi na ganin ta mamaye tekun nan da ke kudancin ƙasar na China, yayin da ɗaya ɓangaren kuma yana goyon bayan sun nuna goyon bayansu ne ga wato takarar shugaban jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, wadda mijinta ne ya maida dangantakar Amurka da Hanoi, wanda wannan ya sa abokan gabar biyu suka samu damar ɗinke ɓarkar da ke tsakaninsu. Nguyen Ngoc Nguyen Truong, tsohon babban jami'in diplomasiya wanda kuma ya shugabanci babban tawagar harkokin kasashen waje, ya ce yawan 'yan ƙasar na Vietnam sun matsu su ga yadda Amurka za ta taka rawan gani a ƙasar China domin ganin ƙasar China ta yi abin da ya dace game da batun mallakan yankin tekun nan na yammacin ƙasar. Duk da yake Trump ya soki lamirin 'yan ƙasar Vietnam da wasu ƙasashen Asiya na cewa sun kwacewa Amurkawa aikin yi, sai dai mutane irinsu Nguyen Huang, wanda yana yawan sauraron sashen harshen Vietnam, na cewa wannan gidan rediyon yana cewa Donald Trump zai iya takawa ƙasar China birki game da mallakan yankin kudancin tekun da ta mamaye daga arewacin makwabtanta. Nguyen ya ce wanda kadai zai iya takawa China birki game da wannan al'amari shi ne Trump.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya faɗawa kwamitin tsaro na majalisar jiya Alhamis cewa ƙasar Sudan ta Kudu na dab da sake faɗawa cikin wani mummunan tashin hankali domin aikata faɗi a ƙasar sai ƙara yawa yake yi. Jami'an kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar sun rawaito cewa an samu rahotannin aikata faɗi da ya kai har 120 a cikin sati uku da suka gabata. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya faɗa a ranar Larabar da ta gabata cewa wata mata da wata budurwa da suka tafi inda sojojin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suke da niyyar neman mafaka an yi masa fadan, kuma sojojin gwamnatin ƙasar ne suka aikata wannan danyen aiki. Matar da budurwar ko baya ga neman mafakar, haka kuma suna neman abincin da za su ci. Rahoton ya bayyana cewa shaidun gani da ido da shugabannin farar hula sun bayyana cewa sojoji ba su aikata abin da ya dace ba. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, cikin 'yan kwanakin nan ƙungiyoyi da hukumomi a ciki da wajen Najeriya, ciki har ma da Majalisar Ɗinkin Duniya, sun yi ta gargaɗin cewa dubban 'yan gudun hijira, ciki har da yara ƙanana da mata, na fuskantar mutuwa saboda tsananin yunwa da ƙunci a sansanonin 'yan gudun hijira da dama a arewa maso gabashin Najeriya. Sai kuma kwatsam gashi Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ta ce za ta janye ma'aikatanta na agaji daga yankin saboda dalilai na tsaro. To, koyaya masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin wannan janyewar? Ga Dr. Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard da ke birnin Boston na nan Amurka.
To, wannan labari ne mara daɗi kuma abu ne da zai tada hankalin mutane da dama. Akwai miliyoyin mutane da wannan abu ya shafa. To, ina ganin wannan mataki da aka ɗauka kamar wani abu ne da zai maida hannun agogo baya. An ci ƙarfin wannan yaƙi da ake yi da 'yan Boko Haram. Babban yaƙi da zai kamata a yi yanzu shine yaƙi da yunwa. gwamnatin Najeriya a mataki na karamar hukuma, jiha da makinin tarayya da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da masu hali, akwai nauyi da ya rataye akan su su taimakawa waɗannan mutane. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kai ziyara yankin Arewa maso gabas da ya dawo dama ya ja kunne, ya ce idan ba a ɗauki mataki ba to za a yi wata mummunar yunwa da za ta halaka mutane da yawa. Dalili kuma shine akwai waɗanda ba sa iya yin sana'a, ba su samu sun yi noma ba, abinci kuma ba a iya samun su a wannan guri sai dai in an kawo shi daga waje.
To Dr. Gamawa, baya ga shi wannan jami'i da kai bayanin cewa ya tabbatar da cewa akwai fargaba sosai na yiwuwar mutuwar mutane saboda yunwa, ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu kungiyoyi makamantan haka su ma sun yi wannan koken, sun nuna cewa lalle akwai matsala. Sai kuma gashi kwatsam Majalisar Ɗinkin Duniyar da kanta kuma ta ce za ta janye. Kana ganin duk da ike saboda tsaro ta ce za ta janye, shin tana da hujja?
To na farko dai wannan ba mataki ne na dindindin ba, dama a irin yanayin al'adan yadda suke gudanar da al'amura shine ba za su dauki ma'aikatan su su sa a guraren da za a halaka su ko kuma guraren da babu tsaro ba, sai dole an tabbatar da cewa akwai tsaro kafin su tura ma'aikatan su. Idan har aka yi hari an kashe ma'aikata ko an raunana su, to matakin farko shine a tsayar a yi bincike a ga shin akwai tsaro da za a iya samarwa wayannan ma'aikata da suke taimakawa jama'a. Abin da ya faru a wannan sati waɗanda aka raunata abin takaici ne, kuma muna jinjinawa sojojin Najeriya irin kokarin da suke wajen ganin cewa sun samar da tsaro. Amma ina ganin wannan yana nuna mana cewa har yanzu da sauran rana a kaba, ni a irin fahimtar da nayi wannan mataki ba mataki ne na dindindin ba, mataki ne da suka dauka don ganin cewa wato hakan bai faru a gaba. Kaga an ba su janye ba gobe, aka ce an sake kai hari an kashe wasun su, mutane za su ce ai ba su dauki matakin da ya dace ba.
Za a ji karshen wannan hira da Dr. Gamawa a hira wato a shirinmu na hantsi. Yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka, inda jiya tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta amince da zaɓar ta ‘yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam’iyyar Democrat a hukumance a babban taron jam’iyyar da aka yi a Philadelphia na jihar Pennsylvania, inda kamar kullum fitattun mutane suka yi ta jawabai ciki har da ita kanta Hillary Clinton ɗin da ɗiyarta Chelsea. Ga abokiyar aikinmu Grace Elhiri Abdu da cikakken rahoton.
Taken taron na jiya da ta kasance ranar ƙarshe shine hannu ɗaya baya ɗaukar jinka, abinda aka yi ta jaddadawa a kalamai daban-daban cikin kwanaki huɗu da suka shige, inda dukan masu jawabai suka riƙa nana ta matsayin jam'iyyar na damawa da kowa. A cikin jawabinta da ya kasance mafi mahimmanci a rayuwarta, Hillary Clinton ta gode wa magoya bayanta da dukan waɗanda suka gabatar da jawabai a taron da suka yaba ƙwarewarta da halayenta na ƙwarai da suka haɗa da iyalanta da kuma shugaban Amurka Barack Obama, domin yadda da ita da suka yi da kuma ba ta dama ta yi wa ƙasa hidima. Ta kuma yabawa abokin takarar ta Bernie Sanders domin jajircewa da ya yi a yakin tsaida ɗan takara, tare da kira ga magoya bayansa su zo a haɗa hannu domin cimma gurori da ya sa gaba. Hillary Clinton ta ƙara buga ƙusa a kan tarihin rayuwarta da ayyukan da ta yi tsakanin al'umma da kuma muhimman ayyukan da za ta sa gaba idan aka zaɓe ta shugaban ƙasa, da suka haɗa da tabbatar da tsaron ƙasa da bunƙasa tattalin arziki da harkokin ilimi da samar da ayyukan yi da kuma kawar da talauci. Hillary Clinton ta kuma bayyana abin da ya bambanta ta da abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican Donald Trump.
We will rise to the challenge just as we always have. We will not build a wall. Instead, we will build an economy.
Ta ce za mu tunkari ƙalubalen da ke gabanmu kamar yadda muka saba. Ba za mu gina ganuwa ba, za mu gina yadda da dogaro ga kai. Mu ba da dama ga waɗanda suke ba da gudunmuwarsu da kiyaye dokar ƙasa. Daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a yau, akwai Sarah McBride, macen da ta canza jinsi ta farko da ta taɓa gabatar da jawabi a dandalin taron jam'iyya a ƙasar Amurka, wadda a nata jawabin ta bayyana ci gaban da aka samu a rungumar 'yan luwaɗi da madugu da kuma masu sauyin jinsi. Ta kuma ce Hillary Clinton ta fahimci buƙatar ba kowa damar walwala da yin abin da ransa ya ɗauka ba tare da tsangwama ba. Dalili kenan in ji ta da take tare da Hillary. Sauran masu jawabi sun hada da tsohuwar gwamnan jihar Michigan Jennifer Granholm da 'yan majalisar dattijan Amurka mata. An kuma ba waɗansu 'yan jam'iyyar Republican damar yin jawabai, waɗanda suka ce sun yanke shawarar kaɗawa Hillary ƙuri'a ne sabili da jam'iyyar ta Republican ta kauce hanya da ta tsaye da Donald Trump takarar shugaban ƙasa. To ko dai menene zai biyo bayan wannan tafiya, Hillary Clinton ta shiga tarihi a matsayin macen farko da wata babbar jam'iyya ta taba tsaidawa takarar shugaban ƙasa Amurka.
And so my friends, it is with humility, determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States.
Grace Alheri Abdu, murya Amurka daga birnin Philadelphia.
A gaida Grace, za a ji kashi na biyu na wannan rahoton a shirmu na hantsi. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Hajiya Maimuna Muhammad, tsohuwar daraktar da ke kula da ayyukan hukumar ƙayyade yaduwar ƙanjamau ta Najeriya, da ake cewa naka a takaice, da kuma Dr. Mansur Kabir, tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya, za su ci gaba da bayyana mana irin ƙalubalen da ake ci gaba da fuskanta wajen yaƙi da ƙanjamau ko kuma sida. Kafin idan da sauran lokaci kuma za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu, kun ji bayani da Hajiya Maimuna Muhammad ta yi akan cewa da sauran rina a kaba wajen yaƙi da ƙanjamau a Najeriya. Gashi kuma wasu ƙungiyoyin da suke ba da tallafi irin su Global Fund da kuma SEDPA sun daina ba da taimakon da suke bayarwa. A ci gaba da wannan hira, na nemi sanin shin ina mafita.
Idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar, kamar na faɗa shi ne kada nauyin ya zama cewa kawai akan gwamnatin tarayya. Idan ya zama kawai akan gwamnatin tarayya, asibitin manyan asibiti ne kawai za su ba da wannan magani. Ya zama cewa gwamnatin tarayya suna da haƙƙi, gwamnatin state suna da haƙƙi, a local government ma suna da haƙƙi. Idan aka yi tallafi gaba ɗaya aka ce an yi wa wannan cutar rubutu, to za a samu cin gaba. Amma dai idan aka bari aka ce wannan ɗan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki waɗannan nauyin waɗannan cututtukan da suke ɓullo mana, to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa, za ta yi likimo. Haka muna cin mun ci galaba, amma gaskiya matasanmu a yanzu yanda suke su ne suke samun cutar nan. Kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta kuma kan matasa, to ba mu san abin da zai kai ba gaba. Su ne saboda kamar yadda su tsora ke cewa su ne sexually active yanzu. Yawwa, su ne yanzu ma'aurata su yi aure za su haihu a gurinsu, amma ba haka ba tsofaffi ai da wasu ma za su ce ai sun kai wani menopause, ma'amma ta ce cewa ma sha'awar ma bai damu ta. Amma shi matashi zai tafi ko yaushe ya je bai damu ba. Da ai kamar da na gaya miki muna ta fadakarwa ƙauyuka ne wa ko ina za a shiga, saboda muna samun tallafi daga ƙasan waje ko ta Global Fund, ta SEDPA ko ta World Bank.
To yanzu ai kin ce waɗannan ƙungiyoyin ma sun daina, ƙungiyoyi sun ja da baya.
Yawwa, sun ja daga baya. Yanzu dai a tsaki wajen kashi 20%. To kin ga ko ƙasan mu dole ta ɗauki wannan nauyin gaba ɗaya na yin ɗarin ma, in ya so su kawai ƙari za su kawo, maimakon a ce su suke yin komai. Yanzu san tafi, yanzu kuma gaskiya ya kamata a ce ita ƙasar ta mu ita ce za ta ɗauki nauyin yin komai saboda a ceto al'umma daga wannan cutar.
To ya batun kin san da din idan mace tana da ƙanjamau din akwai wutan da ana ba da magani din mace ba za ta haifi jaririn da ya harbu da wannan cuta ba? To bisa bayanin da kike an samu koma ba, to ta wannan fannin fa kamar macen da take da ciki shi an samu ci gaba ne ko duka bangarorin?
Ko a da din ma wannan da Bature ke cewa prevention of maternal transmission din, ko in kika duba a wannan report din da ta majalisar dukkan duniya, mu Najeriya tamu ƙasa take ko a da din, saboda ita mata da take da ciki ya kamata sai ta je awon ciki a lokacin ake sanin tana da shi ko ba ta da shi ko. Idan kuma in tana karkara, wani asibitin za ta je tunda ba a gwaji? Dole sai dai a kalle ta a ga ko tana ramewa ko kuma tana akwai wasu alamomi da take shi sana a ciki, ki tafi binni a je a yi miki gwaji. To kin ga kafin ta zo binni a gwaji ai an kai state inda yake maybe ba za a iya mata tallafi. Da muna wa ngwanzo momi bita ta yadda suke idan sun duba sun science census turo a kai ta to yanzu abubuwan ne sun yi kasa gaba daya gaskiya. Saboda idan aka ce dole sai mace ta zo cikin birni sannan za a yi mata wannan, saboda a wannan recommendation da ake yi shine daga an san cewa tana da wannan cutar, to ba za mu tsaya ba sai mu fara ba ta magani ta fara sha. In gane yawa kafin ta je haihuwa an riga an sa ta a magani. Saboda haka idan ma har Allah ya sa mata haihuwa asibiti ba, ana cewa can yanda shin za ta samu haddanta ya samu wannan cutar ya yi ƙasa da yawa zai kai kamar 20% ko? Amma idan ba ta shan maganin nan har aka je aka ɗauki haihuwa a gida, wanzo mata ɗauka kuma har jinin ta ya taɓa jinin ɗanta za ta iya ɗaukan wannan cutar.
Za ta harbi ɗan kenan.
In ko ba haka ba sai dai ta je ta haihuwa asibiti. Idan ta je haihuwa asibiti a lokacin ne za a yi mata tiyata a cire ɗan ko? To ba za ta samu wannan cutar ba sai kuma a gaya mata abubuwan da za ta dinga yi, shi ɗan a bashi magani yana sha, ita ma a bata magani tana sha.
To a saboda ci gaba.
In ba asibiti ta haihu ba ta haihu a gida, to wannan ba yanda za a ce an hana ba za a iya tsaida. Za a iya samu sa'a cewa ita ungwanzoma ko an mata bita ta san yadda za ta yi ta ɗauki haihuwa. Amma a lokacin so tari za ka ga cewa ita ungwanzoma a gida ba za ta iya yin komai ba a kai. To kin ga chances shi ne za mu yi ta haihuwa 'ya'ya masu wannan cutar a ƙauye ba mu sani ba. Sai har yaro kafin ya kai shekara 5 ya kanjame ya yi kamar yadda bincike nuna ɗan da yake da wannan cutar da ƙirke kaiwa shekara 5. To kafin wannan shekara 5 ma za ka ga daga an haife shi za ka gan shi ɗan ƙanƙanin yaro yau laulayi gobe yau laulayi ji ba a ta bashi maganin gargajiya kafin a ce shekara 1-2 ya mutu ba za a sani.
Cewa ƙanjamo ba ne.
Haka za ta yi ta haihuwa ita ma har ya kai cewa ya fara nuna a jikinta.
To ashe da sauran aiki kenan.
Da sauran aiki a gaba gaskiya tana ƙasa tana dabo.
To a saboda haka wannan buri na Majalisar Ɗinkin Duniya da take ganin cewa tana son ta ga an kawar da wannan cuta kwata-kwata kan shekara ta 2030 ba zai yiwu ba kenan.
Yanzu dai muna 2016. Ko? Shekara 2014 za su taho kenan muke magana. In ku za a ci ma wannan burin to gaskiya sai gwamnati ta tashi ta hutsa da gaske.
To
wannan allura da aka samu ya kamata a ce da gaggawa an same ta, an samu kasashenmu na Afirka, mu Najeriya mun samu an fara bayar da ita. In kuma za a bayar da ta kada a dogara da tallafi.
Galibi dai masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira kuma ya gyara kayanka bai zama sauke maraba ba. Haka ne, to shi ma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya yi tsokaci a lokacin da na tambaye shi shan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi na ganin bayan ƙanjamo kan shekara ta 2030.
Ba na zaton za a ce an cire ta ga baki ɗaya, amma ina kyautata sannan da shekara 10 zuwa shekara 15 idan muka ci gaba da abinda muke za mu samu sauki kwarai. Saboda kamar da na gaya miki zai wahala a tara irin wannan kuɗi saboda kawai ita ciwon ƙanjamau ɗin. Amma ina gani buri ne mai kyau kuma buri ne da ya kamata a ci gaba da shi, kuma buri ne da al'ummominmu da shugabanninmu tun ma mu da muka taso daga ƙasashe masu tasowa da ya kamata mu ci gaba da yi da fatan Allah ya sa a samu nasara.
To batun samu ko kuma ƙirƙiro allurar rigakafi fa?
To kin san na gaya miki an bi shekara 20 ana kokarin ƙirƙirowa. Ita kin san cutar HIV ita virus ɗin idan ta tashi tana shiga cikin ɗan adam ne, ta shiga cikin ɓargonsa, ta shiga cikin hantarsa, ta shiga cikin ƙwaƙwalwarsa. Saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara sai ta wulle ta gudu. To amma kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike. amma a yanzu nan da ke miki magana ko a wannan taron ma da ake a Afirka ta Kudu ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shine ina za a yi samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu amma ana nan ana lalube.
To game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu akai waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbu da ƙwayar cutar kanjamau ɗin nan kimamin kashi ya masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi 60 daga cikin 100 ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya. To game da wannan kalubala ya kake ganin za a magance wannan matsala?
To ai wannan shine babban dama abun tsoro. Daga irin kiyadda da majalisar ɗinkin duniya ta yi ana da mutum miliyan 36 zuwa mutum miliyan 37 da suke da wannan cuta kuma suna bukata a sa su a magani. Amma a idin kiyadda da aka a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan 17 zuwa mutum miliyan 18 ne suke shan magani. Kin ga ka iya cewa 50 zuwa 45 zuwa 50 basu 100 ne kawai suke samun magani kuma akasarinsu mutane da suke zaune a ƙasashe masu tasowa. Kuma kin ga yadda tattalin arzikinmu yake ƙara taɓarɓarewa tun ba ga ƙasashen da suke nan Afirka ba. Wannan shi ne ya sa nake ta kokwanto a zuciyata cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba za ku iya samun wato a care wannan cutar nan da shekara 15. To lallai akwai wannan ƙalubala kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗe isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya.
To ya kake ganin yaƙi da wannan cuta a Najeriya?
To Najeriya kin san tana daga cikin ƙasashen da suke jan duniya a baya ƙwarai. Saboda shekarun baya muka yi ƙididdiga nawa muke buƙata a shekara guda saboda mu care ciwon mu ba da magunguna na wannan cutar muna buƙatar lokacin estimate miliyan $120. Gwamnatin Najeriya da ƙyar take ta iya bada miliyan 8 zuwa miliyan 9. Gwamnatin Amerika take bada miliyan 45 da sauran ƙungiyoyi. To Najeriya tana cikin ƙasashe da suke lallai ba sa sa isassun kuɗaɗe. Don kin ga Afirka ta Kudu tana da kanjamau da yawa, kin ga India, amma gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta sun fi abin da Najeriya take. Shi ya sa nake so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya. Akwai buƙatar su sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kuɗaɗe magungunan nan akwai su kuma za su taimaka wa talakawanmu kuma za su taimaka wa mutane.
Masu sauraro abin da ya sauka kenan a wannan filin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki ga wannan.
I'm here as a proud American, a proud Democrat, a proud mother, and tonight in particular, a very, very proud daughter.
Diyar yar takarar shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat kenan Chelsea Clinton a babban taron jam'iyyar a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji abin da take faɗi. Yanzu kan ga Ladan Ibrahim a yawa da labarai amma a taƙaice.
To a takaicen Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta ɗage ba da agajin jin ƙai a jihar Borno Najeriya har sai an ƙara inganta matakan tsaro. Ɗaukar wannan matakin ya biyo bayan harin kwanton ɓaunin da aka yi wa ayarin majalisar ne a jiya Alhamis wanda kuma ba a san ko suwa ne ba. Kuma jin daɗin yara ta majalisar wato UNICEF ta ce an jima mutum da rauni daga cikin ma'aikatanta. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya faɗa da wa kwamitin tsaro na majalisar jiya Alhamis cewa ƙasar Sudan ta Kudu na dab da sake afkawa cikin mummunar tashin hankali domin ko aka tafaɗi a ƙasar sai ƙara yawaita yake yi. Jami'an kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ruwaito cewa an samu rahotannin aikata fyaɗe da ya kai har 120 a cikin sati ukun da suka gabata.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma da hantsi kafin in sallama da ku ga saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan marigayiya Hajiya Hauwa Talatu Abubakar wadda ta rasu ranar Laraba a Kano Road Bauchi. Allah ya rahamshe ta. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da abokin aikin shi Salama da injiniyanmu Mr. John, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima.